أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك السلام عليكم. كفن مكانة تنبيهي أكوي ودنس ينقوى لسكتورو تكدات سيوا سنة نيمة عباس الشاوري نغني لأبن دي شابي wani masallaci da suke da shi a anguwarsu, kuma babban masallaci ne wanda ya cancanci ya zama masallacin Juma'a, da suke so a ba su shawari. Don haka idan sun ji wannan sanarwa, su yi kokari su zo su haɗu da Malam Murshid domin a ga yadda za a tattauna da su a ba su shawarar da ya dace. Allah ta'ala ya taimake mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin a karanta tambayoyi da ɗan lokacin da ya saura, akwai abin alheri da ya same mu a wannan gari na Kumu, Akwa local government, wanda kullum muna ta addu'a, muna ta roƙon Allah, Allah ya sauko da alkhairi a cikin wannan gari, Allah ya ƙaro albarka cikin wannan gari. Tsakanin jiya da yau ake ta mana albishir cewa gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin gwamnan jihar Gombe ta yi approving wannan asibiti namu na general ya zama Federal Medical Center, babban asibiti na gwamnatin tarayya ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan asibitoci na Najeriya kuma na tarayya, wanda kai tsaye gwamnatin tarayya za ta rinka kula da shi. Kusan shugaban ƙasa da kansa mai girma Bola Ahmed Tinubu shi ya yi amince, ya rattaba hannu, ya ce ya yadda asibitin general na Kumu, mai girma shugaban ƙasa da kansa ya kira sunan Kumu, ya ce ya yadda asibitin Kumu ya zama General Medical Federal ko Medical Center, babban asibiti na asibitin koyarwa kuma asibitin kula da lafiyar mutane na tarayya gaba ɗaya. Kamar yadda a Gombe ana da medical center ko, to yanzu Kumu ma tana da medical center. Ku ce Allahu Akbar. Menene kuma? To ku ce alhamdulillah.
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 Menene fa'idar haka? Fa'idojin ba za su irgu ba, amma dai za mu faɗi kaɗan. Na farko, muna godiya wa ita gwamnatin tarayya da ta tuna da mu. Daman kaga ashe an san da mu, Allah ya saka da alkhairi, mu jihar Gombe. Kuma muna godiya wa shi mai girma gwamnan jihar Gombe da ya tsayin daka ya shiga ya fita, don ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen ya ga an tabbatar wa garin Kumu. In ya ga dama za a iya juya shi a kai wa shi wani gari, ko ba haka ba ne ba. Amma dai ya ce Kuman dai ita ce za a kawo wa. Allah ya saka masa da alkhairi, shi ma godiya ta ishe gare shi. Muna masa godiya mai girma gwamnan jihar Gombe da ya taimaka kuma ya goyi baya, ya kuma tallata, ya je wurin shugaban ƙasa don tattaunawa akan wannan kadiya. Allah saka mai da alkhairi, da kuma dukkan sauran manyan ƙasa waɗanda ba sai na faɗi sunan nakinsu, wanda da su ake ta faɗi tashi akan a tabbatar mana da wannan wato Federal Medical Center ta asibiti a wannan gari na Kumu. Yanzu za a kawo ma'aikata daga federal za su shigo gari, za a samu ƙaruwar ma'aikatan gwamnati a wannan gari, za a samu ƙaruwar gidaje, za a samu ƙaruwar ingantuwar tsaro a garin, za a daɗa samun ƙaruwar haɓaɓɓakan kayan kasuwanci da hada-hadar kuɗi, saboda kuma za a samu ƙaruwar ɗaukan ma'aikata da yawa, za a samu likitoci da yawa, za a samu kulawa da marasa lafiya ba wai iya Kumu ba, a'a daga jihohi daga wurare da yawa za a yi ta kawo patient ana kula da su ballantana mu nan garin mu kare abubuwa ai an samu mutumi ne ai an samu insha Allah an samu aiki ka zauna ka jira daga nan zuwa baki wata kila insha Allah da sunanka insha Allah ta'ala likitocin mu za su samu aiki iyayen mu masu shara cleaners za su samu aiki masu gadi za su samu aiki masinjoji za su samu aiki sannan za a dada inganta mana wutar lantarki za a samu tsaro saboda akwai manyan jami'an gwamnati an turo su su zo su yi aiki anan wannan abun alheri ne ba karami ba gaskiya da haka muna addu'a ta musamman akan wannan alheri da ya samu wannan jiha ko ya samu wannan local government ta kuma akwa local government Allah ya sa a ci muriya Allah ubangiji ya kiyaye mu kuma da kwantawa a asibitin ko kuna son ku kwanta wa shi asibiti sai dai kai murna Allah ya taimaka Allah ya taimaka amma kwanciya kuma dai wani ya kwanta ko baka ba yawa ni dai Allah ya kiyaye ni kwanciya kai tunda kana so Allah ya kai ka kwanta to Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu nasara da dacewa abu na biyu wannan ni a karan kaina ne na zagaye garin nan naga canje-canje gaskiya canje-canjen da na gani shine kamar haka an samu canji akan wutar lantarki da gaskiya ku kanku kun sani tafsirin nan muna yi sai inji ya mutu sau biyar sau shida sau bakwai kai akwai ranar da ma dai aka tayar yaki ko sallaman ku ban yi ba kawai juyawa ne naga kowa ya ja sallah ya sai ya tafi saboda kawai kun sallama babu wuta ba mu da inji ya gagare mu mun yi shekaru muna neman injin da zamu yi karatu da shi a gurin nan abu ya gagare mu amma yanzu alhamdulillah yawanci karatun nan da muke da wutar lantarki muke kuma alhamdulillah an samu wuta ce da injunan dika sun mutu da yawa amma yanzu da yawa sun farfado shaguna da suke harkar kankara suke harkar kayan sanyi duk sun mutu yanzu suna ta farfadowa mata masu sana'a a gida suna sai da kankara da sai da madara da sai da kaza-kaza a cikin gidaje duk sana'ar ta mutu yanzu dai an samu wuta dai ta dan dawo daidai gwargwado Allah ya dade inganta ta wannan canji bayan haka mun samu ƙare-ƙaren hanyoyi an yi mana tituna a garin nan duk inda ka zagaya a garin nan yawanci wurare an yi tituna ku yi hakuri yan uwana idan ba a yi in an yi ba daidai ba muna faɗa an yi ba daidai ba haka ne idan kuma suka yi daidai ya kamata mu musu addu'a sun yi daidai wannan shine adalci da haka gwamnatin jiha muna mata godiya ta musamman a cikin titunan da ita gwamnatin jiha ta yi Allah ya saka mata da alkhairi akwai kuma wasu titunan da dan majalisa ne shi ma Allah ya saka masa da alkhairi yanzu haka ma na ga wani riƙatuwar mota nan ana tona wata babbar rijiya ana wanda za a dada bunƙasa ruwa na famfo ruwan bohol da za a rinka samu shi ma nan duk abin alheri ne so an samu tituna a garin nan wanda ya dada inganta garin daidai gwargwado saura wuta ce na sololi da za a sa a wannan tituna wannan duk yana ƙara inganta gari yana sawa gari yayi albarka sannan kuma a ji daɗin zaman garin sannan ina tausayawa waɗanda suke tattara kayan su suke barin garin nan suna guduwa suna koma Gombe za ku zo neman wurin zama a garin nan za mu ce ku koma ba za ku dawo kuma daga cikin su akwai Al-Rahman shi yasa kuka gaba na ban masa da sanu ba dawowa ne na neme shi aka ce wai ya koma Gombe nace shi ni in ɗebo daga Kano in zo garin nan in zauna wai ashe daga Gombe yake zuwa mutulin nan ko a kyale shi to za mu yi ta bugawa da shi ka je ka koma mu garin nan tun daga Federal Medical Center an samu ga wutar lantarki ga tituna ko Abuja iyakaci nan gaba insha Allah ta'ala Allah ya sa wa garin nan albarka. Allah ya zaurar da garin nan lafiya. Samari ku tsaya ku yi noma, ku yi karatu, ku yi ilimi, mu sakata, mu shakata, mu wala.
Allah ya saka malam da alkhairi. Waɗannan addu'o'i da malam kai mana, Allah ya karɓi waɗannan addu'o'i. Allah ya saka da alkhairi mana. Mai tambaya ta farko ko kuma wannan takardar malam yake cewa assalamu alaikum barka da shan ruwa. Malam kai wa'azi sosai dangane da abin da ya shafi matsayin musulunci har ma kake kawo kissar wani wata baiwa Allah da bata san Allah a kasar Cina ba to wannan shi gashi a nan garin a wannan kasa ta mu a wannan gari namu yana cewa malam da Allah menene kalmar shahada yana ji ana ambaton kalmar shahada amma fa bai santa ba dan Allah mala a masa bayani me ake nufi da kalmar shahada
to bayan nayi bayani ina ga wannan dan uwan ya kamata ku raro mushi ku kawo mushi gida ai kware da gaske abinda ake nufi da kalmar shahada Allah ya maka albarka ita ce wata kalmar da ake fada don shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai sannan kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne kalmar shahada ita ce take bambanta tsakanin kafiri da musulmi kalmar shahada ita ce wanda baya sallah baya azumi in yana so ya dawo musulmi cikin mu zai fade ta ita ce ashhadu allahu illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan ita ce kalmar shahada ma'anarta na shaida babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi kadai kuma ina shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne wannan ita ce kalmar da idan mutum ya fade ta ya zama musulmi ya shiga cikin musulunci kuma Allah baya karban addinin mutum sai da wannan kalmar shahada to ban sani ba kai din ba musulmi bane baka santa ba ko ku musulmin ne daidai kana jin dai ana fada ko kuma so kake ka karbe ta to bismillah muna gayyatar ka ka zo mu baka ita yanzu in kuma daman kana da ita to gobe ina neman ka ka zo gida ka same ni in ƙara maka sharhi da bayani don ku kana buƙatar ƙarin bayani da sharhi akan ma'anar kalmar shahada kuma Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi haka ake so in mutum ya zo makaranta kar ya ji kunya kurin ya tambaya kaga ai ya karu kuma wasu ma sun karu Allah ya gane da
amin Allah ya saka da alkhairi mana dan haka mai wannan takarda ka ji sai ka iso don mu hada ka da malam Allah ta'ala ya taimake mu wannan mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam barka da sharuwa malam kwanaki nawa ne mutum zai yi yana sallar kasaru idan ya je bakunta sannan mai yin kasaru zai iya yin nafila wannan sune tambayoyin shi
akwai sabanin malamai dangane da kwanakin da za a yi ai kasaru na farko dai sun ce kwana 3 zuwa 4 in mutum ya cika kwana 4 ya zama dan zaman gari duk wanda ya wuce kwana 3 a gari to ya zama cikakken dan gari in ji su da fada kai ma yanzu haka duk bakon da ya zo ma bakunta kwana 1 bako ne kwana 2 bako ne kwana 3 bako ne in ya kai na 4 in zaka je gona sai ka ce to zo mu tafi ku tafi tare da shi kuma wannan hakki na bakuntaka naka ciyar da shi dole ka shayar da shi dole ya kare a iya kwana 3 nan ne don haka suka ce wanda aka halatta masa yayyanke sallah yayi ta kasaru shine bako iya kwana 3 ne yana shiga ta 4 me zai cika ta sallah zai wannan shine ra'ayi na farko cikin ra'ayukan malamai kuma da yawa akwai malaman da suka tafi a haka wasu kuma suka ce a'a ita kasaru kawai tana tafiya ne akan sunan matafi wanda duk aka ce shi matafi ne ko wata biyu ko wata uku ko sama da haka ko ƙasa da haka inda sunan sa musafir inda sunan sa matafi inda yana kan hanya matafi ne to ya halatta ta kasarun sa zai iya yiwa kai tafiya kai wata biyu kana hanya kaga sunan ka matafi zai iya yiwa ka zo gari harkar kasuwanci kai wata 1 ka ƙara kai wata 2 kai wata 3 suka ce kai an samu sahabbai wasu ma sun yi wata 3 suna kasaru wasu sun yi kwana 70 suna kasaru wasu sun yi kwana kaza suna kasaru suka ce ashe wannan yana nuna cewa iyakance yin kasaru a iya kwana 3 kadai wannan maganar akwai wanda ya fita karfi ya fita inganci shine in dai sunan ka matafi in dai ka bawa kanka sunan kana jin kai matafi ne ba mazauni bane to zaka yi ta yin kasaru kamar misalin wanda ya je aikin hajji ko wanda ya je aikin umra kaga yana iya sati biyu in bai sallah harami ba ya halatta ta kasar sa kamar wanda ya tafi China siyo kaya wata kila booking din sa sai ya yi sati biyu kai zaka cire shi daga sunan matafi sai ya ta kasar yanzu zaka ce mutum ya je wannan China ya ta cika sallah bayan ya yi kwana uku a'a to sannan wace tafiya ce ake mata kasaru wace tafiya ce ake mata kasaru shi ma ku rike tafiyar da ake mata kasaru wasu sun ce tafiyar da aka yi kilomita 48 ko in ya kai 48 to ana yi mata kasaru wannan kauli ne cikin maganganun malamin fikihu wasu suka ce a'a ko ya kai ko bai kai ba in aka zo gidan mutum aka ce ina wani aka ce yayi tafiya indi a al'ada an ce yayi tafiya to kawai ya halatta ya kasar ko kauye ne yaje ko bai kai wannan nisan ba indai yana jin a ransa yayi tafiya ne kawai Allah ya bada dama shari'a ta bada dama ai kasaru ne ga wanda yake matafi sannan sunnar matafi idan ya bi masallaci da suke cika sallah shi fa zai cika ne ba wai zama zai yi ta jira ba sannan in suka bashi dama ya limanci idan suna da fahimtar addini suna da ganewa babu rikici to zai iya yin kasarun sa su kuma su cika sallah gaba ɗaya duk wannan ya halatta to shin kasarun nan shi ma an yi sabani shin kasarun nan dole ne ko ku ganin dama ce sunna ce wasu malamai suka ce kasarun nan sunna ce rukhsa ce rukhsa ne sauki ne aka baka sauki ko a ce ma dole mana in kaga dama kai kasarun in kana matafi in kaga dama ka cika sallar ka kwana hudu wasu kuma suka ce a azima ce irin su Albani da shi da wasu suna da wannan ra'ayi me azima dole ne akwai malaman da suka tafi kawai automatically kana hawa hanya da ka fara tafiya kai sallar ka ta juya daga matsayin raka'a hudu da Allah ya wajabta ma ta dawo raka'a biyu idan ka zo yin azhar kawai me zaka yi raka'a biyu suka ce sai dai in kana bin masu cika sallah ne to sallar ka tunda ka bi mai cika sallah sai ka cika ta sallah suka ce saboda hadisin Aisha Allah ya mata rahama cewa ta ce annabi ya ce ai ita sallah asalinta ma daman Allah ya fara farlanta sallah ne a matsayin sallar matafi menene sallar matafi raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu daga baya aka cika ta ta zama raka'a hudu da azhar din ma raka'a biyu ce la asr din ma raka'a biyu ce isha'in ma raka'a biyu ce a farko da haka ne to sai kuma aka cika ta ta zama raka'a nawa hurhudu sai suka ce to tunda daman sallar matafi raka'a biyu ne ai yanzu ma zai iya yiwa mutum ya zama matafi ko eh to suka ce to automatically kai da ka fara yin tafiya sallar ka ta zama ta ne raka'a biyu wannan shine ra'ayin wasu malamai zaka ga suna bada fatawa akan kasar dole ne ayi ta amma sance mafi inganci cikin da yawa cikin maganganun malamai suna ganin ba dole bane in kaga dama kai in ka dama kuma ba za ka yi ba sai magana ta karshe shin me kasar zai yi nafila ko bai zai yi nafila ba Abdullahi dan Umar yace yace to me amfanin me kasar yayi nafila kai da aka ce tafadillat ta dole an rage maka ita ta dawo biyu kudu ne fa aka ce ta dawo biyu to me kai ka ne nafila yace in dai har zan yi nafila inji Ibn Umar to ku zan rika cika sallah ta da rin karka hu don haka matafi in dai kasar yake yi ba sai yayi nafila ba ba zai ta asar ba ba zai ta azhar ba ba zai ta magriba ba ba zai ta isha ba to amma an samu wasu riwayoyi ana iya yin wutri ko raka'a daya ana iya yin ko raka'a ta nan fajiri amma dai zance mafi inganci idan matafiyi bai yi nafila ba a tafiyarsa bai saba wa Allah ba amma in ya ga dama kuma ya ce zai yi kasarun kuma ya zo yi nafilar to shi ma nan dai babu laifi insha Allah Allah ya gane da mu wallahi ta'ala
Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya mutu ba sai masu neman addu'o'i akwai dan uwa da ya turo kudi naira 5000 jiya yace a sanya a asusun marayu sannan ayiwa Sheikh Albani Zaria addu'a Allah ya ji kanshi da rahama
Allah ya rahama
amin sannan
Allah
ya sake turo wadansu 5000 yace ayiwa yayun su addu'a Allah ya ji kansu da kuma baban abokin shi su ma wannan 2500 din a sanya asusun marayu kudin ka take ko tuni sun shiga cikin asusun marayu dan uwa
ubangiji Allah ya gafarta mu
amin
kuma Allah ya bashi ladan wannan sadaka da yi
amin wannan kuma take cewa
na'am wani ya turo 2500 ya ce
ai masa
addu'a
amin ya
rabbi ya shi 2500 ya bayar
wannan mata ce mijinta ne shekara 2 da tafiyar sa babu labarin sa take bukatun don Allah taya ta da addu'a sannan akwai danta da yake kokarin karatun alqur'ani take so a taimaka mata da sadaka alqur'ani guda daya
to ubangiji Allah ya bayyana mata mijinta kuma ta nemi baban sa ta nemi kawun sa da yan uwan ta sa ta ce su ji su nemi mata wani mijinta
wannan mata ce
yake bayyana shekara 2 nan sa ta koyar alqur'ani a san fa me za
gaskiya
zaman yayi yawa shekara 2 a wannan yanayi ba ci ba sha ba miji kuma ba san inda yake ba in ya mutu ne a san yanda yake ya mutu in ma dai bai mutu ba ya turo mata takardarta ko kuma ya dawo ya tafi da matarsa magana Qur'ani kuma gobe yake zuwa kitaba ya girma insha Allah za a zo miki da sabon Qur'ani ganagal Allah ya taimake ki
amin
amma dai wannan zaman gaskiya kar ki sake kaiwa wata shekara zuwa yanzu mene ne bai dawo ba alƙali ya shiga ya fita a saboda dai Allah ya gane
amin duka sauran takardun addu'o'i ne mallan da wanda danta ya mata wata uku ba labari da masu neman aiki da marasa lafiya duka a hada musu addu'a Allah ya biya kowa
bukatun shi kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana afwa Allah ya sa mu cika da imani rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun ala al mursalin